Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Hanifa Kadir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin manhaji. A yau ranar 34 ga watan Janairu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa wata kungiyar Fulani a jamhuriyar Niger ta koka kan tsangwamar da ake nuna wa Fulani. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin jaridun jamhuriyar Niger. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro ki kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz yana son sake fasalin dangantaka da Russia kuma yana shirin ganawar ido na gani ido shi da shugaban Russia Vladimir Putin wani lokaci cikin wannan watan. Tuni aka shirya cewa manyan jami'an Jamus za su haɗu da takwarorin aikinsu na Russia a cikin wannan watan na Janairu a wata hoɓɓasa ta rage zaman ɗarɗa a yankin. A daidai lokacin da kuma fadar shugaban Russia ta Kremlin take shirya yin wani kutsen zuwa cikin Ukraine. Bisa ga wani rahoto da jaridan Bild ta Jamus ta bayar jiya Litinin, mai ba da shawara kan manufofin ƙetare Jens Plotner ya shafe makonni fiye da biyu yana tattaunawa da fadan Kremlin game da taron da za a yi tsakanin shugaban Jamus ɗin da shugaban Putin na Russia. Manyan ƙasashen duniya guda biyar sun cimma yarjejeniyar yin aiki tare da dakatar da ci gaba da yaduwar makaman nukiliya tare da kaucewa fadawa rikicin nukiliyar kamar yadda sanarwar haɗin gwiwar ta ce. Mun yi amanna da kwakwarar murya cewa dole ne a tsaida yaduwar irin waɗannan makamai. A lafazin wakilai biyar na dindindin na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato China, Faransa, Rasha, Birtaniya da Amurka, da a dunkule ake kira da gaggabiyar ko kuma P5. Muna jaddada cewa ba a iya galaba a yakin nukiliya ba, kuma dole ne a kaucewa gwabza faɗa da irin wannan makami. Ƙasashen biyar sun ba da wannan sanarwa ce jiya Litinin. Daidai lokacin da tankiya a tsakanin ƙasashen yamma da Moscow take ƙara zafi dangane da yadda Russia take ci gaba da jibge sojoji a bakin iyakarta da ƙasar Ukraine. Kazalika dangantaka a tsakanin Amurka da China ta ɗanyi tsauri a saboda gardamar da suke yi kan zargin da ake yi wa Beijing na take haƙƙin ɗan adam. Ja'in ja da suke yi game da tekun kudancin China da kuma jiragen sojin ƙasar da ke kai komo a kusa da Taiwan.
Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa jamhuriyar Niger, inda wata ƙungiyar Fulani ta bayyana rashin jin daɗinta dangane da yadda ake zargin Fulani da hannu a ayyukan ta'addanci da na 'yan bindigar da suka addaba al'ummomin wasu yankuna a ƙasar. Saboda haka suka buƙaci hukumomi su gaggauta ɗaukar matakai don kauce ɓarkewar rikicin ƙabilanci. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ƙungiyar wacce ake kira Capital Niger a taron manema labaran da ta kira a ƙarshen mako ta fara ne da bayyana damuwa a dangane da yanayin da aka shiga a yankunan da ake fama da hare-haren ta'addanci da na 'yan bindiga, inda alamu ke nuna matsalar ta fara bijiro da wani sabon salo, kamar yadda sakataren yaɗa labaranta Alhaji Hama Umaru ke ƙarin bayani a kai.
Taron da aka yi nan Muhammad Gandi, taron da aka yi tsakanin Tilbury, Doso da Tawa, inda sarakin gargajiya da iko da kowa nana, an ɗauki wasu matakai da ya kamata a kawo zaman lahiya, kowa ya kawo mama gwamnati. Sai gashi muna gani yau taɓarɓarewar da ake samu tsakanin ƙabilu. Akwai inda yau a tare mota a sabke ƙabila wannan a kashe, to in an sabke wannan ƙabila su ma waɗancan sun sabke sun kashe, babu zaman lahiya. Muka ce wannan ya kamata gwamnati yi maza-maza ya amshe bindiga ga kowa. Bai kamata kowa ya kashe wani ba saboda irin shi ko saboda abin gakin shi, saboda gwamnati ne ya kamata ya hukunta wanda ya laihi. Makiyinmu guda ne da mu da gwamnati duka matsala mu yi kokowa da shi.
Tsanantar wannan matsala akan iyakar Nijar da Mali ta tilastawa Fulanin yankin ficewa daga matsugunan su, inji Abdurrahman Alhaji Mamman mazaunin karkarar Tiliya.
Wani tashin hankali da aka yi tun kwanakin baya cikin waɗansu garuruwa da ake ce ma Bakorat da Intazen da Eknewan. Da aka yi wannan tashin hankali, na san dai kuna da labari aka kashe mutane da dama. Da yake ka san masu wannan aika-aika yawanci hillanci suke yi, don sai aka doka cewa da a kabila hillani ce ke wannan aika-aikan. Kenan duk wanda annan yake bahillace ne ana kama kwatanta shi da waɗancan ɗin. Sai kasance aka koma ana sace-sace ana kashe-kashen hillani a cikin wajen. Yawancinsu duka waɗanda suka samu suka tuhu suka baro wajen. Wasu ko kuma Allah ya musu cika bisashen da ake sata yawanci Aljeri ake kai su daga nan. A duka a kai su Aljeri can a saida. Wannan yanki in ka duka yau in ka duka a kuya ka samu dai bihillace ga ya tabbata wanda azzamni. Ana kashewa ana sata mi za su tsaya yi. Yawanci duka masun baro yankin.
Kungiyar na zargin wasu daga cikin 'yan Nijar mazauna kasashen waje da yunkurin tusa irin wannan haramtacciyar aƙida a kawunan jama'a, saboda haka ta yi kiran mahukunta su hamzarta ɗaukan matakai.
Sai kaga mutum ya ɗauko cikin rezo sosiyo ya zamna can inda yake bai ya shekara 20 ko 30 bai Nijar, sai ya ce kabila shi ta ɗauki bindiga ta kashe kabila kaza, ko ko za mu turo muku kuɗi ku she bindiga ku yi kaza. Wannan ya kamata gwamnati ya nemo su duk inda suke, a hukunta su bai kamata ba. Shine muke gudu, su ne suke kusa ma muna fitina wanda suke waje kenan. Da Allah gwamnati ya samu mataki, ko da Interpol za a yi, duk wanda ya yi ɓanna ya ɗauko vocal kin shi ya yi wazab don wannan kabila ya taso ma wannan kabila, ko wannan addini ya taso ma wannan addini, gwamnati ya samu mashi mataki.
Kungiyar ta fitar Niger ta kuma shawarci gwamnatin wannan ƙasa ta haɗa gwiwa da sarakunan gargajiya don tattara shugabannin al'ummomin yankunan da ke fama da matsalolin tsaro a kan teburi guda. Ta yadda za a haɗa kai a tunkari aika-aikar 'yan ta'adda da ta 'yan bindigar da ke ci gaba da haddasa ɓarnar dukiyoyi, satar dabbobi, har ma da mutuwar bayan Allah fararen hular da ba san hawa ba san sauka ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gai da Sule Mumuni Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Pakistan ta faɗa a jiya Litinin cewa tana tattaunawa da shugabannin gwamnatin Taliban na Afghanistan ta kafofin diplomasiya domin warware wani rudani da ya kunno kai a sakamakon sanya wani shingen tsaro a buɗaɗɗiyar iyakar ta raba ƙasashen biyu. Ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi ya shaidawa wani taron ganawa da manema labarai a birnin Islamabad cewa ƙasarsa ta sha alwashin kare muradinta, sannan za ta ci gaba da yin gaban kai wajen yin shinge a iyakar ta da Afghanistan mai tazarar kusan kilomita 2,600. Babban jami'in diflomasiyar na Pakistan yana mayar da martani ne game da yunkurin da dakarun Taliban na bakin iyaka suka yi cikin 'yan kwanakin nan na hana Pakistan gina wannan shinge. A jiya Litinin, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana goyon bayansa ga Viktor Orban na ƙasar Hungary da yake neman sake tsayawa takara. Akasarin lokuta, firaminista mai ra'ayin riƙau ya kan samu saɓani da sauran shugabannin ƙasashen yamma. Orban, wanda yake kan mulki tun shekarar 2010, yana shiryawa zaɓen majalisar wakilan ƙasa da za a yi a watan Afrilu ko kuma watan Mayu, yayin da jam'iyyarsa mai mulki ta Fidesz Party take fuskantar jam'iyyun adawa guda 6. Jiya Litinin, firaministan Birtaniya Boris Johnson ya ce fama da cutar COVID-19 da ƙasar ke yi, wanda nau'in Omicron ke haifarwa a halin yanzu, zai sanya matsi sosai akan aikin kiwon lafiya na ƙasa, amma kuma babu wata buƙatar sabon kulle a wannan lokaci. Boris ya yi wannan tsokaci ne ga manema labarai yayin da ya kai ziyara a cibiyar da ake rigakafi a Buckinghamshire. Firaministan ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da saka ido kan lamarin. Matakan da Birtaniya ta ɗauka yanzu daidai ne domin yaƙi da yaɗuwar ƙwayar cutar.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan saƙon. zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan minti 17:25 da kuma sai. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku zuwa shafin mu na yanar gizo voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu. A yau shirin ƴan ƙasa da hukuma na farko na wannan shekara zai mai da hankali ne akan ƙorafe-ƙorafen rashin biyan cikakkiyar diyya ga al'ummomin wasu ƙauyuka da garuruwa a jihar Kano da aikin shimfiɗa layin dogo na zamani daga Kano zuwa Kaduna ya ratsa ta gonakinsu. Gwamnatin tarayyar ta ce ta ba da kungila aikin akan dalar Amurka biliyan 1.2 billion kuma shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar a watan Yulin bara. Ai sauraro lafiya.
Yan ƙasa da hukuma
mulkin kai ba san kai ne ba ba mi ke kafa a ci dadi ba ba alkawarorin ƙarya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba sai an manta da su.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Naira 150 aka ba ni darajar wajena wallahi tallahi zai kai miliyan 1 wallahi tallahi.
Kawai dai in suka zo kamar masu awan idan suka zo in kana gonarka shikenan in baka gonarka kawai wuce zai yi.
Na kwai mana wannan gonakin gona ɗaya ba mu da ita.
Masu saurare ƙorafe-ƙorafe kenan daga bakin al'ummomin da aikin shimfiɗa layin dogo na zamani daga Kano zuwa Kaduna ya ratsa ta gonakinsu wadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar a watan Yulin bara. A daga ce mu.
Abin ka mutum ne yantacce hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki ne ji kona.
Masu saurare barkamu da arzikin saduwa a cikin sabuwar shekara ta 2022 miladiya da fatan za mu ga ƙarshen ta cikin ƙoshin lafiya da limana. Masu saurare a cikin watan Yulin bara ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da aikin shimfiɗa layin dogo wato jirgin ƙasa daga birnin Kano zuwa Kaduna. Aikin wadda zai lankwame dalar Amurka biliyan 1.2 billion wani kamfanin ƙasar China ne ke gudanar da shi bisa yarjejeniyar kammalawa a shekara ta 2023 wato baɗi kenan. Wannan katafaren aiki ci gaban wadda aka kammala ne daga Abuja zuwa Kaduna da kuma wadda ake yi daga Lagos zuwa Ibadan kana daga bisani a asasa kaddamar da Ibadan zuwa birnin tarayya Abuja a kokarin gwamnatin tarayyar Najeriya na haɓaka harkokin sufurin jiragen ƙasa da nufin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta hanyar inganta tashoshin bakin gabar teku da kuma tashoshin nesa da teku da ke biranen Ibadan da Kaduna da kuma Kano. Sai dai duk da wannan makudan kuɗaɗe da gwamnatin Najeriya ta keɓe, talakawan da aikin ya ratsa ta gonakinsu a garuruwa daban-daban na jihar Kano na kokawa kan rashin cikakkiyar diyya daga gwamnati, yayin da rahotanni ke nuna cewa akwai wasu ma da koda sisin kwabo ba a basu ba.
Sunana Muhammadu Tasu ya kun madobi.
Ana aikin wannan hanyar jirgi wanda shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar kuma aka fara.
An fara ta.
Ya shafi gonarka?
Da kyau da kyau kuwa. Ya shafi gonarka da kyau da kyau.
Ya no an biya ka diya?
Naira 150 aka bani. Darajar wajena wallahi tallahi zai kai miliyan 1 wallahi tallahi zai kai miliyan 1 ba kuma ni kadai ba. A kowane zan kira ma sama da mutum 10 Qur'ani in ta an keta musu gurin su naira 1 ba su ba in zuwa za ka kashe gurin billahi lillahi illa wa kowane ke ya kai gurin nasu wallahi kwandala ba ba shi ba.
To yanzu kai gashi ka ce naira 1000
150 aka bani
kuma gonarka ta ce 1 million misali yanzu to ya ake ci
to ya ko ra'ayi me zan ci to wa lami ko mun je gurin ko kai ba ko kin za a yi ba mun yi ko kai ba za biya bukatar ba kuma wanda mun yi ko kana ta biya bukatar gona mata na wata tagada hawa'u wata tagada gurin ubanta ni kuma
ita ma aikin ya shafe ta
aiki ya shafe ta
ita kuma nawa aka bata
naira 60
me mizanin
zai 500 wannan gurin a sayin zai 500 an magana an ce sai kai inshora muka ce to ai mun ba mutum inshora ba
rashin inshora ne yasa ba a ba
to haka ne mana sun da suke da kai inshora ba ga daga daguri ba na kamar na gwamnati ne mun kuma na waye mu ba na gwamnati bane to mu na gwamnati ne gwamnati ta ta kwaci gurin mu bata kai mu gurin zamu wani abu ba to ina rayuwa mu ta koma
lalabai yaya sunanka
Suleiman Idris
wanda gari kenan wannan
nan muna cikin dashi nan nan kuma iyakar Madobi local government nan kiru
wai aikin nan da ake na layin dogo da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar kwanakin baya ya shafi gonarka
ya shafi gonata kuma gonata ta kai guda uku
gonakanka uku ne aikin ya ratsa ta cikin su
insha Allah
to ya batun diya
to batun diya an bayar kuma farko dai an dan ba mu dai da dan auki amma daga baya kuma gaskiya an dai bayar dai ina da farko an bani biyu da ko 60 ne
naira
200 ba wani kiyas da farashin gona kawai dai in suka zo kamar masu awan idan suka zo in kana gonarka shikenan idan ya zo shi wannan waye something dicto idan ya zo in kana gonarka shikenan in baka gonarka kawai wuce abin ba su lissafa da ita ba abin da aka yi mana mu a nan kenan gaskiya kuma ba wai ce aka yi mita kaza 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 ba kawai dai a dai dau hotonka a gonarka shikenan kawai sai a wuce idan wani ma daga baya ya zo ga gonar shi can gaskiya shi dai ba zai dawo ba kawai aka ban 50,000 daga bayan nan
yaya yanayin girman su ko fadin su yake
eh to gaskiya
da waccan da aka baka 250
wannan tafi yawa gaskiya
wace
wannan ta riga bayan da aka bani 50 ne tafi yawa
wai abinda nake so in fahimta naira 200 ta farko da aka baka an baka ne akan gonakanka guda uku
an bani akan gona guda ɗaya ne
to sauran biyun fa
sauran biyun lokacin da aka bu bana ma sai can da rana wajen 12 haka lokacin na dawo tana daidai nan ma gonar daidai nan suke yin gada din nan sannan sai na zo lokacin sun zo ma daidai gonar suna da gurin ma suna hutawa na ce to ni ma wannan gona ta ce amma sauran wadancan lokacin an riga an mutu kuma ba wai komawa aka yi aka ce to wannan aka zo gonar shi baya nan ba a sake komawa ba
sai dai su hakuri kenan
sai dai su hakuri amma daga baya wannan koken da aka kai an bibiya wannan 50-50 din da gaskiya an dai bayar amma dai gaskiya ba a biya mu iya darajar da ya kamata a ce an biya din ba
to masu saurayi za mu ji abinda mahukuncin Najeriya ke faɗi dangane da wannan batu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa shawagar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama
a cikin kamar yadda yake a cikin taswira aiki shimfiɗa layin dogon na Kano zuwa Kaduna ya kunshi ƙananan tashoshin ɗauka da sauke fasinjoji a ƙanana da matsakaitan garuruwa kuma hakan na nufin ƙarin filayen gonaki lamarin da ya ƙara rura wutar ƙorafin diya daga jama'a
kaga wacin da yarin sai yake fuskare gona ta ce da gonan ƙanni na da wannan da gani shi wannan ma wannan ko wannan wani mafi ke yi na nan
wurin
idan aka yi mana wannan gonakin da gona ɗaya ba mu da ita
kwata-kwata
wallahi tallahi a ganin kungurin zamu ta kuma ɗaya ba mu da ita kuma ka zo an siya dubu an siya 100,000 da kuma 300,000 ina za ka je ka samu sai gin 100,000 ka zo ka ce nawa ka ce da zumunci yanzu 500,000 ne ba farin kwanan nan bana farin kwanan 30,000 ne
Alhaji Sagir Suleiman da ke zaman manajan shiyar Arewa maso yamma na kamfanin da ke kula da kadarorin hukumar sufurin jiragen ƙasa ta Najeriya ya yi bayani game da wannan batu.
yanzu haka gashi ai kamar yadda kake gani aiki na ci gaba kuma insha Allah za a gama da shi a lokacin da ake tunanin za a kammala shi insha Allah. Gabar da ake ciki yanzu kwata din da aka dauka wanda ake so a gama ta daga nan zuwa karshen Machi insha Allah za a gama ta.
Ina nan can da ake na magana biyan jiya ma waɗanda aikin ya shafi gonakin su.
A kan gaskiya an biya. A biya diya.
Na kuma ta kashe wajen biyan diya.
A to wannan kan gaskiya ba mu kiyaye ba yanzu. Sai amma dai muna kai. Saboda kulli an yi kilarin kudin da aka biya diya ne akwai sauraron da wuraren da still ana kan biyan diyar ana ci gaba da aikin kilarin to mutane kamar yadda dai ka sani ka san mutane ai ba rabuwa da korafa ko ya yake amma dai har ga Allah har ga annabi duk wanda muka sani mun biya shi according to yadda abin yake dan ni ina cikin team din da suke biyan waɗannan ayyuka
sun gamsu da yadda ko kudin da ake ba su
majority sun gamsu mostly wurare ne wanda ba gine-gine bane ba aikin gonaki ne
Masorare duk da haka shirin yan kasa da hukuma zai ci gaba da bin diddigin wannan batu. La'akari da cewa jami'in na hukumar railway ya ce akwai raguwar mutanen da ba kai ga biyan su nasu haƙoƙin ba. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwali da na shirya na gabatar daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka.
A gai da maji dadin kwari yanzu kuma lokaci ne da Sallamun Barma zai kawo mana sharhin jaridin Jamhuriyar Nijar.
Zamu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Levanman wacce ta ruwaito cewa Majalisar Dinkin Duniya ta gargaɗi hukumomin Jamhuriyar Nijar su sakarwa 'yan ƙasar ragamar morar 'yancin da kundin tsarin mulki ya tanadi sakamakon lura da yadda aka hana wa jama'a gudanar da jerin gwano ko wani gangamin nuna rashin gamsuwa da yadda ake tafiyar da lamuran mulkin ƙasa. Jaridar ta ce manzon musamman mai kula da 'yancin taron jama'a da 'yancin gudanar da ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu Klema Inyale Sosi shine yayi wannan jan hankali a ƙarshen wani rangadin kwanaki 10 da ya gudanar a nan Nijar. Yana mai cewa wajibi ne gwamnati ta baiwa 'yan ƙasa damar tofa albarkacin bakin su akan yadda ake shugabancin ƙasar demokradiyya. Jaridar La Rue de l'Histoire na cewa ƙungiyar CDAO ta bayyana shirin gudanar da taron gaugawa a ranar Lahadi 9 ga watan Janairun 2022 a birnin Accra. Da nufin duba sabon jadawalin da 'yan kasar Mali ke fatan tafiyar da al'amuran kasar su a ƙarƙashinsa a ɗauka daga ayyukan tayar da komatar da Mali ke fama da ita zuwa lokacin gudanar da babban zaben da zai bada damar mayar da mulki a hannun fararen hula. Jaridar ta ce a ƙarshen mako ne ministan harkokin wajen gwamnatin sojan da ke riƙon ƙwaryar Mali ya gabatar wa shugaban rikon kungiyar ECOWAS Nana Akufo-Addo takardar shawarwarin ƙarshen taron rukunonin al'ummar Mali mafarin kiran taron shugabannin ƙasashen yankin na Afirka ta Yamma don duba hanyoyin da za su bullo wa wannan jadawali. Jaridar Le Temps ta ce an sallami mutane 13 daga cikin 18 ɗin nan da aka kwantar a asibiti bayan da aka bude musu wuta a yayin tarzomar da ta barke a garin Tera a ranar 27 ga watan Nuwamban 2021 a yayin tarzomar hana ayarin motocin sojan Faransa ratsa garin Natera akan hanyar su ta zuwa Mali. Jaridar ta ce domin duba halin da sauran mutanen ke ciki ministan cikin gida da takwaransa na kiwon lafiya sun ziyarci asibitocin da suke shan magani dukkan su da ke birnin Yamai kuma a cewar su alamu na nunin waɗannan matasa sun fara murmurewa. Jaridar Air Info ta ruwaito cewa jami'an hukumar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi Okritis sun cafke wani magajin gari da wani mashawarci guda a jihar Agades a bisa zargin su da hannu a safarar miyagun ƙwayoyi bayan da aka kama wata mota mai lambar ma'aikatar magajin gari dauke da kilogram 200 na hodar Iblis. Jaridar ta ce wata majiya ta tabbatar mata da cewa ana sa ran kawo waɗannan mutane da ƙwayar da ake zargin an kama a hannunsu zuwa birnin Yamai nan ba da jimawa ba domin ci gaba da bincike. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
A gai da Malam Sule, yanzu kuma sai wasu saƙonni da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum sashi Hausa da muni amma. Gara Allah mu sa Amerika ya kaji mu Najeriya da kuma wani. Kan bayanin da wannan shi ya saki ina cewa jami'an DDP da ta kawo mai kiga da ke faruwa a wannan kasar. Amma wannan an kare shi wa da jami'an DDP ce. Haka ne da jami'an DDP ta ce. Wani da kusan ka da sanin ba da ishi ga mai jami'an DDP ne da sanka sauka. Wani sanka sa Najeriya daga kura kudu kura yamma kura arewa kura sauki kura da kuma kowane fanni wadda ce wannan mulki ne na jam'iyya na shugabannin jam'iyyar DDP.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Bakko Adama Rai Fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Alhamdulillah Allah mun gode maka Allah ya nuna mana shekara ta 2022 kuma Allah muna roƙonka duk alhairan da suka faru a shekarar da ta gabata Allah ka maimaita mana duk sharri da bala'i da cututtuka da zubar da jini da garkuwa da mutane ya Allah kada ka maimaita mana.
Assalamu alaikum BOA Hausa mai magana Alhaji Tasiru Haruna Kagara Rafi local government Niger State Nigeria. A gaskiya ina farin ciki da Allah ya kawo mu wannan sabon shekara ta 2022. Sannan sakon da zan isar BOA Hausa don Allah don Annabi. Shugaban ƙasar Najeriya ya yi ƙoƙari kai da nake zato, amma rijiya ta fada guga ya hana.
Assalamu alaikum sashi Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Musa Amerika Siya daga Kebbi Najeriya mazauni Ori. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah muna neman dauki a gare ka, muna neman sauki da sawaba a gare ka ya Allah. Waɗannan maƙiya Allah azzalabai maƙiya amana ƴan ta'adda shagu jahilai wawaye dabbobi Allah kawo muna sauki, Allah kawo muna tsari da shagu miyagu jahilai dabbobi tumaki.
Madalla kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ke kira ta waya kuna ajiyewa kenan. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici.
An ci cewa shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz yana son sake fasalin dangantaka da Rasha, kuma yana shirin ganawar ido na ganin ido da shi da shugaban Rasha Vladimir Putin wani lokaci cikin wannan watan. Manyan kasashen duniya guda biyar sun cimma yarjejeniyar yin aiki tare domin dakatar da ci gaba da yaduwar makamar nukiliya tare da kaucewa fadawa rikicin nukiliyar, kamar yadda sanarwar haɗin gwiwar ta ce. Mun yi amanna da kwakwarar murya cewa dole ne a tsaida yaduwar irin waɗannan makamai a lafazin wakilai biyar na dindindin na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma yi shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Hanifa Kadir Isa ta yana gabatarwa, sai Salamu Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Ni Sarfi Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.